To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan marince kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma mita 60. A jihohin Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Sarauniya da Lomar da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar yanzu kuma a voahausa.com da sashenhausa.com. To tare da fatan kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sokoto ne tare da Maryam Dauda muka dawo muku da shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yau. To bayan labaran duniya zamu tambaye ku shin wace irin rawa jama'a suke iya takawa wajen samar da tsaro a ƙauyukansu da garuruwansu ba tare da sun dogara ga cokan kullun a kamar aikatan tsaro ba. Wannan ita ce magana da zamu so mu jira ra'ayinku akan ta idan muka bude wayoyin mu na tarho. To amma kafin sannan zamu je sakwatan shehu mu ji abubuwan da aka tattauna a wurin taron manyan sakatarorin gwamnatocin jihohi APC a Najeriya sannan mu leka Kano inda yanzu da gwamnati da majalisar dokoki dubban cikin sarkin Kano suke yi.
Mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana tare gingimu sai a ce sarakuna sun ki su ce komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san ai.
To sai a dakace wannan rahotanni kuma ko bayan su muna da shirin wasanni a takaice yau daga Najeriya yanzu ga labaran duniya a fara da su.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wakilan da suka halarci taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan batun Somalia sun ce za su goyi bayan shirin da zai taimaka wa sojojin ƙasar da ba su da ƙarfi sosai ba su kuma da kayan aiki dan murƙushe mayakan al-Shabab ta yadda za su karɓi ragamar kula da harkokin tsaron ƙasar daga dakarun tarayya Afirka. A shekara mai zuwa ne ake sa ran dakarun shirin wanzar da zaman lafiya na ƙasashen Afirka ta gabas biyar da ke Somalia da ake kira AMISOM da suka kunshi sojoji fiye da 20,000 za su fara barin Somalia. Wannan ya sa kafin tafiyarsu gwamnatin ƙasar Somalia ta cimma yarjejeniya da jihohin ƙasar akan su ƙarawa dakarun ƙasar ƙarfi da 'yan sanda da kuma hukumomin leƙen asiri. A wajen taron gwamnatin Somalia ta roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya ta cire mata takunkuman makamai da ta sanya mata gaba ɗaya ta yadda dakarun ƙasar za su samu manyan makamai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanzar da zaman lafiya na biyar a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Biyo bayan harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga masu adawa da balaka ne suka kai wa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace. A cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric, kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji huɗu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan kisa. Ya kuma yi kira ga dukkan ɓangarorin jamhuriya ta Afirka ta tsakiya a kan su yi aiki da kiran da shugaba Faustin Archange Touadera ya yi na cewa su kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa su kuma yi aiki tare don samar da zaman lafiya a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai magana da yawun shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ganawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov yayin da shugaban Amurka Donald Trump ta yi tasiri sosai. Mr. Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Rasha na da ƙwarin gwiwa amma tare da yin takatsantsan akan yiwuwar ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da Amurka ko da yake har yanzu dai akwai sauran aiki. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan ganawa da aka yi a fadar White House tsakanin Trump da Lavrov, inda suka tattauna batutuwa da dama musamman game da abubuwan da suka shafi Siriya. Ofishin sabon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Da kuma damuwar China akan makami mai linzami na kariya da Amurka ta girki a Koriya ta Kudu. Shugabannin sun yi magana ta wayar tarho kwana ɗaya kafin a rantsar da Moon don maye gurbin tsohuwar shugaba Park Geun-hye wadda aka tsige daga mukaminta. Wani mai magana da yawun shugaba Mon ya ce shugabannin sun amince akan buƙatar kawar da duk wasu makaman nukiliya a yankin Koriyoyin biyu kuma Mon ya gamsu da damuwar China akan makaman kariyar ta da Amurka ta girki. China dai na ganin wannan makamin na Thad a matsayin barazana wanda kuma zai iya bata zaman lafiyar yankin. Kuma tuni ta mayar da martani ta hanyar takaita shiga da kayayyaki daga Koriya ta Kudu da ma shigar masu yawon bude ido. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce zai matsawa shugaba Trump da tambayoyi akan shawara Amurka ta ba mayakan kurdawa da ke Siriya makamai. Idan suka hada a nan birnin Washington sati mai zuwa. Bai kamata ba a ce yakin da ake da kungiyar ƴan Daesh wato ƴan ISIS a yi shi da wata kungiya ta ƴan ta'adda a cewa Mr. Erdogan jiya Laraba. Ya kara da cewa wannan matakin na iya jefa makomar Siriya da yankin a cikin bala'i. An san da zaman kungiyar mayakan kurdawa ta YPG a matsayin kungiya mai karfi da ke yaki da ƴan ISIS a Siriya.
To sannan ki da aikin Maryam Dauda ta kawo muku labaran duniya daga Washington DC. To madallato ina fatan kun fara tunanin rayuwar da zaku ba mu kan hanyoyin da jama'a za su ya kare muhallansu ba da dogaro akan ma'aikatan tsaro ba idan mun bude layukan mu na waya. Amma yanzu bari mu fara rahotannin mu daga Sakkwato Shehu kan taron bita da aka bude a cikin na manyan sakatarorin gwamnatocin APC.
Karo na biyu kenan da sakatarorin na gwamnatocin jihohi 23 na jam'iyyar APC a Najeriya suke gudanar da taron a ƙarƙashin inuwar dandalin gwamnonin jam'iyyar ta APC bayan taron farko da aka gudanar da shi a birnin Eko a watan Maris da ya gabata. Taron dai wata dama ce da sakatarorin gwamnatocin jihohin za su tattauna lamurra da kalubalen da ke addabar jihohin nasu da ma ƙasa baki ɗaya tare da zimmar samu hanyoyin magance su domin tabbatar da kyakkyawan shugabanci. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya kaddamar da bude taron na Sokoto na kuma tambaye shi ko wani irin tasiri taron sakatarorin zai haifar baya ga taron dandalin gwamnoni da suke yi.
Sakatarorin gwamnatoci kamar yadda muka sani sune cibiyoyin gudanar da al'amuran bangaren gwamnati a ƙarƙashin gwamnatocin jihohi. Saboda haka wannan haduwa da suka yi za ta taimaka kwarai da gaske wurin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da ƙarin ilimi akan yadda ake gudanar da ayyuka da kuma musamman shirarruwan gwamnatocin kowace jiha inda za su samu ƙarin ilimi daga juna don su fahimci wannan gwamnati ta wannan jiha mai take a jihar ta don amfanin al'umma da muke wa jagoranci.
A nasu bangare sakatarorin na gwamnatocin jihohi na ganin wannan a zaman wata dama ta bada gudunmuwar su wajen samar da kyakkyawan shugabanci duk da yake suna aiki ne a ƙarƙashin masu gidajen su wato gwamnoni.
Sunana Babal Umar Yawuri Fagacin Yawuri kuma sakataren gwamnatin jihar Kebbi. Kaga yanzu in ka duba Kebbi ta yi suna ga harkar noma. Yanzu kaga wasu jihohi na APC su kansu za su koya daga Kebbi ya zama cewa amina. Mu kuma inda muka ga akwai inda suka yi mu ma sai mu koya gare su. To kaga daga nan gwamnati su kuma za su karanta su duba su gani in sun taru a lokacin suke meeting sai su lura su fito da abu guda wanda yake zai shahi kowace ja.
An gayyato masana da dama da za su gabatar da kasidu a bangarori daban-daban na samar da ci gaba da suka shafi tattalin arziki da noma da ilimi da samar da kudaden shiga da tsaro da samar da ayyukan yi da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaishe ka Murtala, an jima zai dawo da labaran wasanni a takaice. Yanzu sai kanan da birni inda da gwamnati da majalisar dokoki duk suka taru suka kaddamar da binciken sarkin Kano.
Binciken da majalisar dokokin Kano ta kaddamar a jiya ƙari ne akan wanda hukumar yaƙi da rashawa ta Kano ke yi game da zargin aikata ba daidai ba wajen tafiyar da al'amuran kuɗaɗen masarautar. Tun bayan da Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya hau karkar mulkin sarautar Kano baya ga zancen kuɗaɗe shiga harkokin siyasa da yin abubuwan da suka ci karo da al'adu da ƙa'idojin fada ta hanyar lafuza ko ayyuka na daga cikin zarge-zargen da majalisar dokokin Kano ta yi wa Malam Muhammadu Sanusi na biyu. To amma Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi da ƙa'idojin ayyukan fada na cewa
shi fa a matsayinsa na masanin tattalin arziki duk duniya ba tana gayyatarsa an gayyace shi an ce ka zo ka gaya mana yadda za mu gyara abu sai ya ce ba zan yi ba. Kuma mutanen arewa ne suna ban mamaki lokacin da aka zo ana tarihin gimu sai a ce sarakuna sun fi ce komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san ai
yanzu aka da iya cewa hukumomi guda biyu ne ke gudanar da bincike a zargin aikata ba daidai ba akan mai martaba sarkin na Kano barista Audu Bula Mabukarti na tsangar koyon aikin lauya dake jami'ar Bayar Kano yayi tsokaci ta fuskar shari'a
dokokin da suka kafa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta jaha da kuma wanda ta kafa majalisa duk sun bawa to wannan hukumomi dama su yi bincike idan har an samu wani abu da ake zargin cewa an yi ba daidai ba a cikin musamman wajen kashe kudin al'umma kuma kudaden da suke masarautar Kano na al'umma ne sai dai abin duba shine ya za a yi lokaci dai hukuma biyu ta yi bincike akan abu daya wanda idan ka duba dokokin da suka kafa ita hukumar cin hanci da rashawa idan aka kama bincike wato wata hukuma tana bincike akan abin da ita take bincike to ita ba za ta iya ci gaba da bincike ba misali in akwai magana na gaban yan sanda ko su kansu majalisar jihar Kano to ita majalisar wato hukumar yaki da cin hanci da rashawa ba za su iya bincike akai ba kuma in ka kula binciken nan su suka fara da farko to yanzu binciken da su majalisa suka fara zai iya dakatar da aikin su saboda haka ni ina ganin wannan abin da su majalisa suka yi inda a ce ba a fara wancan bincike ba matsala amma yanzu a ce ga wata hukuma kuma su zo su kama to wannan zai iya wato kaman zama kamar kafan unguli ga aikin ita hukumar cin hanci da rashawa sannan kuma da yawa daga cikin su ƴan siyasa ne kaga ba ka da tabbacin ba za a shigo da siyasa cikin maganar ba
ai zaka dai wasu majiyoyi na cewa tuni sarkin na Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya fara kintsa lauyoyinsa a matsayin shirin kota kwana game da yadda sakamakon binciken hukumomin guda biyu ka iya kasancewa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
to ga sheka Mahmud karfi hudu ko kuma ce karfe 5 saura minti 18 na lasari a nan Washington DC to kafin mu so mu jin ra'ayoyin ku kan matakan tsaron kai ba tare da an dogara kacukan akai markatan tsaro ba bari mu ji su daga cikin halayen dan adam
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to jama'a mun bude layukan mu na waya domin daukar ra'ayoyinku game da hanyoyin da za a bi a samu kariyar kai ba tare da an dogara kan ma'aikatan tsaro ba kafin fara muna so mu roke ku da Allah ya kashe rediyo kafin a fara mana magana domin idan ba a kashe ba amma rediyon zai dawo mana to bari mu share fage a Jalingo assalamu alaikum wani ne
Uba Muhammad Ansa daga Jalingo jihar Taraba
to malam uba barka da dare yaya za a yi jama'a su kare kansu ba tare da sun dogara kan ma'aikatan tsaro ba
eh to jama'a za su iya kare kansu ta fayyace gaskiya da kuma riƙon amana da yi wa juna adalci
kamar yaya ƙaramin bayani ina so in ji su bayyana wa juna adalci kamar yaya kenan
duk abin da ya kamata mu yi a tsakaninmu mu yi wa junanmu gaskiya musamman ka ban wannan magana da kuke akan maganar masarautar Kano
na'am
eh ya kamata cewa abin da ya shafi gwamnati da kuma masarauta a mutunta juna a kuma fayyace gaskiya a tsakani
to madallama lamu mun gode kwarai bari mu je jihar Kebbi assalamu alaikum hallo daga Kebbi wake kira daga Kebbi ina jin line Kebbi ne ya tsinke saboda haka zamu jira kiran mu na gaba ya shigo kamar da nace muna magana ne yau kan matakan tsaro wata kila sun ku za su san cewa a yau a Najeriya an yi babban taro inda aka tattauna harkokin tsaro wanda sarakunan gargajiya da shugabannin gwamnati suka halarce shi, wanda kuma ya duba matsalolin da ake fuskanta kama daga tashin kullun da kan barke tsakanin manoma da Fulani zuwa ga aƙidar ta'addanci da sauran harkokin da suke kawo barazana ga zaman lafiya. To shine muke son mu je daga wurin ku jama'a, tuna ku abun ya shafa cewa ta wace hanyoyi za a bi saboda akan so a dogara kan ma'aikatan tsaro wanda su ma suna da iyakacin abin da za su yi domin su tabbatar da lafiyar jama'a, kuma jama'an nan su ne, su ma jama'a ne kamar da su ma'aikatan tsaron suke. Saboda haka an ce mai daki shi ya san da daki yake ruwa, ya za ka yi ka kare kuma wani taimako jama'a za su iya bayarwa domin a tabbatar da cewa an kare al'umma. Akwai mutane da yawa da saurewa sukan kawo shawarwari, ina muku wannan magana ne kafin kirayi na gaba su shigo. Wato da suka kawo mana shawarwari game da cewa ya kamata al misali idan baki suka shigo cikin unguwa ko cikin gari ko cikin ƙauye a sanar da hukumomi ko ta hanyar sarakunan gargajiya ko masu unguwa ko gundumomi da dai sauransu, wanda idan aka ga bakon ido ya shigo a tantance ko wane ne ya shigo cikin wannan gari din ko cikin wannan unguwa din. To idan kuna kokarin ku same mu, lambar mu zan maimaita muku ita ce alamar tarawa 1 sannan 202 205 2655. To muna dakon shigowar wayoyinku, ana nuna ma alama kamar cewa watakila su kansu wayoyin namu suna da dan matsala, amma injiniyoyinmu suna nan suna kokari. To ina jin mun ma samu magani, bari mu je an ce an samu kira daga Taraba. Assalamu alaikum.
Assalam.
Wa alaikum salam. Wa yake magana daga Taraba ne? Na muna jin ka.
Wa yake Solomon.
To daga ina an ce Taraba kake kira ko? To me sunanka?
Ake Solomon.
To Malam Solomon, me ya kamata jama'a su yi su buƙata kansu? Wai ta tsinke kuma ko? To tunda Taraba ta ƙi bari mu je Jos mu gani. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am, to wane ne?
Musa Akuyar ne daga Jos.
Malam Musa, ka wuni lafiya ko?
Alhamdulillah sai.
To ya za a yi da wannan matsala ta tsaro din nan, in an ce jama'a su taimaka su taka wata rawa, wani matakai kamata su bayar?
Well, matakai da ya kamata jama'a su bayar shi ne ya kamata a haɗa kai, musamman kamar su ɗan banga zuwa maharba haka, su haɗa kai a rinƙa join hand ana ɗan patrol a gari.
Ana ɗan zaga yawa ba?
Yau ana ɗan patrol. Tare in kuma aka samu bayanin wani bayani wanda za iya baiwa hukuma, sai a je a gaya ma hukuma gashi an ga wasu wanda ba a gane da su ba. To ina ga wannan shine zai taimaka.
To mun gode kwarai Malam Musa daga Jos, bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne daga Zamfara? Malam Isa, mutanen ƙaura. To me zaka ce game da maganar tsaron nan ne?
Ina maganar tsaro to yanda ya kamata mutum ya yi kokari ya tsare kansa da kansa, idan ya ga abin da bai dace zai yi kokari ya gane hukuma. Idan kuma yana nesa da hukuma to ya yi kokari ya sanar da ainihin mafautan da za su taimaka mai game da ainihin abin da ya gani na ji na tsoro.
To madalla mun gode kwarai Malam Isa. To bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Haji Aliyu, barka da aiki.
Barka da rewa, ne ne?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Tufin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba,
a ra'ayina ni ina kira ne, na'am, ina kira ne ga ƴan uwa, ya kamata kowa su hada matasa na kansu su kare anguwannin su da garuruwan su, saboda a gaskiya idan matasa suka bada haɗin kai shine za a da su kawo zaman lafiya, su kawo nasara a anguwannin su, ba sai hukuma ta zo ta taimaki mutane ba. Ita hukuma akwai inda za ta shigo ta taimaka in abin ya fi karfin jama'an gari da kuma matasa. Daga ƙarshe ina roƙon kowane matasa su yi iya ƙoƙari su ba da dama.
Kar ka yi sauran ajiyewa, kar ka yi sauran ajiyewa Malam Ayuba, akwai abin da zan tambaye ka. A tsaya Malam Ayuba, kar ka yi sauran ajiyewa, kana ji na? ya yi sauri ya aje. Na na so yi maka tambayar magana matasan nan da kai cewa idan an hada su ya kamata kuma ya aiki tare da hukumomi domin kada matasa su je su yi ta abubuwan da suka ga dama. To mun gode Mallam Ayuba daga Baucin Yakubu. Idan yanzu ka cafi wannan tashar tamu kana jin mu ne muna tattauna game da abubuwan da suka alakanci sha'anin tsaro an ce mai daki shi yasa inda yake ruwa. To bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ranka dade barka da dare.
Barka da dare, wane ne?
Sunana Alhaji Musa Jaro, mai radio da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To ina jin ka Mallam Musa.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan fadakarwa da aka yi magana akan ita kanta jami'an tsaro waɗanda suke cikin tare al'umma, gaskiya al'amari ba lalle bane a ce mutane su la'akari da cewa dole sai sojoji ko ƴan sanda su ne za su magance musu tsaro a unguwanni. Ya kamata a ce a gunduma-gunduma unguwanni suna samun irin waɗannan ƴan sintiri wanda za su rika zagayawa ko kuma suna kawo tsaro ko kuma suna kawo zaman lafiya a guri. Kaga yanzu idan muka dauka kamar mu nan jihar Kaduna, ba mu ji daɗin ma da aka ce shi gwamna mai girma gwamna ya soke kungiyar Ƙato da Gora ba. Saboda kaga yanzu waɗannan tsakanin Buruku da cikin garin Kaduna, waɗannan mutane ɓata gari wanda suke tara mutane suna karɓe musu kuɗi, kaga suna jin tsoron waɗannan ƴan sintiri ɗin. Don haka muna kira gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara waɗannan mutane ƙarfi, ta ƙara musu fawa, ya kasance an samu ci gaba. Kamar mu nan jihar Kaduna gaskiya al'amari muna buƙatar irin waɗannan ko muna.
To mun gode Mallam Alhaji Musa Garo daga Kaduna. Idan kana kokari ka same mu a waya, lambar mu tace alamar tarawa 2022055. To bari mu sake koma Jos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wa nake magana da mu daga Jos?
Abdullahi daga Jos.
To Mallam Abdullahi, ba ni na kada ayi game da maganar tsaron nan ta yadda jama'a za su iya tsare kansu ba tare da sun dogara kan ma'aikatan tsaro kadai ba.
Wato ni tsawar dangane da maganar tsaro ba. Kana ji na ko?
Ina jin ka da kyau kuwa.
Yawwa. Kamar yadda wancan mai magana na biyu din nan da ya wuce.
Yi sauri Mallam Abdullahi, ana nuna man cewa lokacin mu yayi ya kusa ya kore. Kana da saka goma.
To kamar ya kamata a hada da yan banga game da maganar tsaro.
To mun gode Mallam Abdullahi, kamar da nace ka kira daidai lokacin mu yana neman ya kore. Mun gode. Karfe 5:08 na lasari a Washington DC, ga Murtala ya dawo ya baku
wasanni a takaice.
An zaɓi wani alkalin kotun kolin ƙasar Ghana Aminu Yeboah a matsayin shugaban kwamitin ladabtarwa na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. An zaɓe shi ne akan wa'adin mulki na tsawon shekaru huɗu a wani babban taron hukumar da aka gudanar yau a Bahrain. Yeboah, wanda ɗan kwamitin ne na ladabtarwa na FIFA a bara, yana ɗaya daga cikin 'yan Afirka da dama da aka zaɓa a kwamitoci na FIFA a taron na yau, ciki ko har da ɗan ƙasar Rwanda Martin Ngoga, wanda aka zaɓa a matsayin mataimakin shugaban sashen bincike na kwamitin ladabtarwar. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta cimma matsayar baiwa nahiyar Afirka ta batutun guda 9 a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya idan aka soma sabon tsari na ƙasashe 48 a gasar a shekara ta 2026. An cimma matsayar ne a taron hukumar a Bahrain, inda aka tsara yadda za a rarraba gurabun 48 ga nahiyoyi. Nahiyar ta Afirka da yanzu haka take da gurabu 5, kan iya samun ƙasashe 10 a gasar idan ƙasa ta 10 ta yi nasara a fafatawar da za a yi tsakanin ƙasashe 6 a duniya don fitar da cikon ƙasashe 2. A watan Janairun da ya gabata ne hukumar ta FIFA ta jefa ƙuri'ar amincewa da ƙarin ƙasashe a gasar ta duniya daga 32 zuwa 48 daga shekara ta 2028. Ƙungiyar Real Madrid da yanzu haka ke riƙe da kofin gasar zakarun Turai ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar ta bana, duk da cewa Atletico Madrid ta doke ta a wasa na biyu na matakin kusa da na ƙarshe da ci 2-1 a daren jiya. A karawarsa ta farko a makon jiya, Madrid ɗin ce ta doke Atletico da ci 3-0. A fagen wasan tennis kuma an yi wa jarar da mutum na farko a duniya Andy Murray daga gasar tennis ta Madrid Open, bayan da Kurt Borna ya doke shi a matakin 16. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan nan mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya taya kasar Isra'ila murnar cika shekaru 69 da samun yancin kai. A rana ta 5 na watan Iyar na kalandar Yahudawa a shekarar 1948 aka sake haifar kasar Isra'ila, inji shi. A cewar mataimakin shugaban kasa Mike Pence, tun lokacin da kasar ta samu yanci, Yahudawa suka ba duniya mamaki da yin karfin halinsu da jajircewarsu. Sun mai da hamada kasa mai danshi, sun kuma sa kasar ta tashi daga cikin karancin rashi da kunci zuwa kasa mai wadata. Kuma mutanen kasar Isra'ila sun mai da begensu ya kawo musu tsaro da arziki. A ƙarƙashin shugaba Trump, inji Mike Pence, duniya za ta san cewa Amurka ta tsaya daram da Isra'ila domin manufar ta ita ce manufar Amurka. Abinda ta ɗaukaka da daraja shine ita ma Amurka ta ɗaukaka da daraja. Yaƙin ta shine yaƙin Amurka. Shugaba Trump ya duƙufa wajen warware takaddamar da ke tsakanin Isra'ila da Falastinu. Ko a yanzu ma ana samun ci gaba domin cimma zaman lafiya. Ko da yake sai kowannen su ya yi sassauci za a samu daidaito, inji mataimakin shugaba Pence, amma ina tabbatar muku shugaba Donald Trump ba zai taɓa yin sassauci akan kariya da tsaron ƙasar Yahudawa ba, ba zai hakan ba yau kuma ba zai haka ba har abada. Shugaba Trump ya duƙufa kai da fata wajen ganin ya cika alƙawarinsa, wato na kawar da barazanar ‘yan ta’adda. Ko yanzu ma ‘yan ƙungiyar ISIS na gudu, inji Mr. Pence, za mu ci gaba da farautarsu har sai mun yi ragaraga da ISIS ɗin da ƙungiyoyin ta’addanci a sansaninsu ta yadda ba za su ci gaba da yi wa Amurka da ƙawayenta barazana ba. Yanzu ma Amurka tana jan kunnuwan ƙasar Iran, ba za ta sake amincewa da ƙoƙarin da Iran ke yi ba wajen kawo ruɗani a yankin Gabas ta Tsakiya da nufin kawo wa Isra'ila rashin tsaro. A cewar mataimakin shugaba Mr. Pence, a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump, Iran ba za ta sami damar ƙirƙiro makaman nukiliya ba. Inji Mr. Pence, ban gaskiya ya sa Yahudawa suka koma ƙasarsu ta ainihi, begen da suke da shi ya sa suka zabura, suka yi amfani da duk ƙarfinsu domin su cima rayuwa ta gari har nan zuwa gaba. Ƙasar Isra'ila shaida ce da ta nuna ƙarfin zuciyar Yahudawa, inji mataimakin shugaban ƙasa, kuma nuni ne ga ƙarfin ‘yancin ɗan Adam, haka kuma nuni ne ga gaskiyar Allah mai ɗawama. Shirin Murar Amurka kenan da ya bayyana ra’ayin gwamnatin Amurka.
Tuma da la’i zuga mai da labari a take ce.
A takaice, wakilan da suka halarci taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi akan batun Somalia sun ce za su goyi bayan shirin da zai taimaka wa sojojin ƙasar da ba su da ƙarfi, ba su kuma da kayan aiki da murƙushe mayakan Al-Shabaab ta yadda za su karɓi ragamar kula da harkokin tsaron ƙasar daga dakarun tarayyar Afirka. A shekara mai zuwa ne ake sa ran dakarun shirin wanzar da zaman lafiya na ƙasashen Afirka ta gabas biyar da ke Somalia da ake kira AMISOM da suka kunshi sojoji fiye da 20,000 za su fara barin Somalia. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanzar da zaman lafiya na biyar a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, biyo bayan harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga masu adawa da balaka ne suka kai wa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric, kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji hudu.
To gaishe ki Maryam. To jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan lokaci daga sashen Hausa na Murya Amurka. Wannan shine shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta Alhamis, sai gobe da safe idan Allah ya kaimu daga ƙarfe 6 na safe. Muna fatar kullum muku da sababbin shirye-shiryen za mu da dindin kanmu musamman Maryam da Saida da Cedric Ali Mustafa Sakwatani a Washington.